Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Sannun mu da sake saduwa a zauren zamantakewa na wannan mako. A shirin zamantakewa mukan zakulo masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan hanyoyin samar da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummomin dake da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke jin ragamar shirin. A yau shirin zamantakewa ya duba yadda al'ummomi daga bangarori daban-daban suka hada kai wurin gabatar da koken su ga gwamnati cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Tun a ranar 1 ga watan Agustan 2024 ne 'yan Najeriya suka yi dandazo a jihohi da dama na kasar don bayyana korafe-korafen su ga gwamnati musamman ma ta tarayya kan ta sauya wasu tsare-tsaren da ta dauka ta kuma aiwatar da ya kai ga hauhawar kudin kayayyaki kama daga abinci, wutar lantarki, man fetur da duk wani abin more rayuwa ga al'ummar kasar. Yayin da zanga-zangar a ranar farko ta rinchaɗe a wasu jihohi inda matasa suka dige da wawure dukiyar al'umma da lalata kayayyakin gwamnati a jihohi kamar Adamawa, Taraba da Filato, an gudanar da zanga-zangar cikin lumana. Hasali ma masu zanga-zangar sun gudanar da addu'o'i ne don samun maslaha ga matsalolin da al'umma ke ciki. Prophet Isa Elbuba, wani shahararren malamin addinin Krista a Najeriya, shine ya jagoranci zanga-zangar ta lumana a jihar Filato.
Wahalar da mutane suke ciki, kowane rana na tashi zan samu text message, zan samu sako daga wurin mutane daga Maiduguri, Bauchi, Kano, Kaduna. Aki gani mutane suna kuka don Allah ka taimake ni da wannan, don Allah ka taimake mu da dan 10,000 ko 5,000 ko 1,000 don Allah bamu samu abinci ba. Dame wannan wahalar da mutane suke fuskanta, na je na nema fili kusan plot 450 na raba ma mutane, na raba musu kowa da plot guda ɗaya domin su samu su yi gona, na ba su taki, na ba su iri. Dukka yanzu muna noma tare domin a samu cewa sun fita cikin damuwan da suke ciki. Mun gani cewa gwamnati sai kawai mu dinga ji cewa ai spending billion kaza a hansiya kaza billion kaza, amma talakawa suna cikin wahala. To kuma ba abin da ya sa aka zaɓi gwamnati ba ne, kuma ba abin da ya sa gwamnati take cikin mulki ba. Na biyu, domin maganar tsoro, yanda ake ɗauka iyalin, yanda ake ɗauka mataye da mazaje sun zama kaman a je kasuwa ne a siya kaza a zuwa yanka. To haka ne ake da mutane. Na yi addu'a ga Ubangiji Allah ya za mu yi wannan magana. To Ubangiji Allah ta wuri ikon sa kuwa ya magana ya ce, to yanda za ku yi dole ne ku fita ku yi magana. Ku ne masu shugaban mutane, ku ne kuwa kuke koyarwa mutane. Mutane kuma suna jin ku domin shafan Ubangiji a cikin rayuwarku, ku ne malamai. Shi ne a haka nan shi ne na fita na ceto shi kana. Na yi ma shugaban kasa magana, ku ya ba mu alkawari cewa ga abin da za mu yi, ga abin da za mu yi. Mun ce to tunda maganan Petro ɗin ne ta kawo damuwa, komai kawai ta wuce iri a kasuwa. To muka ce to ya komar da talafin mai, in ya komar da shi to shi kana za mu iya mu zo na mu yi magana. Batun arewa abubuwan da muke fuskanta ya ne za mu handling kai ayyukan arewa. Domin mun san cewa ba shi ba ne ya zo ya samu wa'innan damuwoyi a ƙasa. Amma in ka zo shugabanci dole ne ka nuna ma mutanen ka cewa na samu wannan damuwar a ƙasa, amma ga abin da zan yi dole ne mu tashi tsaye mu taimaki kanmu, mu 'yan arewa mu canza lissafi.
Aliyu Abdullahi da ya shiga zanga-zangar ta lumana ya ce ba tare da nuna bangaranci ba suke wannan fafutuka.
Malamai da fasoci duka da wanda suke manya elda da Najeriya sun samu shugaban kasa mabuwa ne, amma har yanzu mu dinan da muke magana bai mana magana da ya kamata a ce mu mun gamsu da ita ba. Saboda ana magana an tura trailer shinkafa 20, to an kada population na mutane trailer shinkafa 20 mai zai, daga baya an zo an ce an kara 10, an kara 5, duk ba zai kai ba. Muna bukatar abin da zai zama to all Najeriya kowa zai zo ya samu sauki, ya zama to ba tare da wai wani ya samu wani bai samu ba. Saboda idan yanzu abin da muke so yi gaban kasa yayi, shine ya dawo da darajar naira na farko man fetur shi ma a rage mai kudi a bude bodoji a rage haraji ba da yawa kan wasu abubuwan wutar lantarki yayi yawa ya kamata ya shigo kasa ya duba mu ya ga halin da muke ciki mu talakokin nan mun zabi ne don ya kawo mana ci gaba
amma zanga zanga shine matakin farko da kuke ganin kamar ya kamata a yi ma ita gwamnati tunda yake ba wai wani dadewa ta yi ba tana da shekaru uku nan gaba
eh to kin san kafin kai wannan mataki na zanga zanga mun yi kokari ta mun yi bayani da kungiyoyi da shawaran mutane a Najeriya sun kira ga shugaban kasa a duba abin nan kada kai wannan mataki to mun duba ba mu da wani zabi ce wannan abin ne domin nuna fushin mu kuma nuna cewa ya kamata matsayin sa na wanda yake shugabantar mu isan cewa yanayi da mu ne to ya kamata zuwa maka wannan bangare
Ministan harkokin matasa da inganta wasanni a Najeriya Solomon Dalun wanda shi ma ya jagoranci matasa suka kuma yi zanga-zangar cikin kwanciyar hankali ya kalubalanci hukumomi ne kan batun tsaro a kasar
da jami'an tsaro sosajin mu na gan kun fita kariya ci irin wanda ban taba na gani ba kenan kuna da kariya ci wanda za ku yaki yan iska daji to muna ba ku shera wanda tuji yana ma a dajin zamfara akwai yan iska suna boye a daji a wajen bakwai da wajen mangu da wajen fasa suna kashe mutanen mu ku shiga daji ku je ku fatatake su a ce kuna da kayan aiki haka shine an kore mu ba mu yi noma ba dole a dawo da shugabanci na kwarai a kasa mulan Najeriya muna cewa ka dawo mana da tallafin mai kudin wutan da kun fara ku dawo mana da kudin wutan mu a inda yake mulan Najeriya muna cewa ku tabbatar mana da tsaro a Najeriya
Sai sauran mahalarta zanga-zangar suka yi ta maganganun an karar da hukumomi.
Sunana Emmanuel Zopal, jama'a suna shan wahala. An cire subsidy, kudin mai ya hau, kudin abinci ya hau, an kara tariff na electricity. Ko kana ina inda yake dan Najeriya ne dole ka ji zafin wannan.
Amma ita gwamnati na cewa ku dan hakura tunda shekaran ta guda daya kenan akan mulki.
To ita gwamnati don me a cikin shekara daya ta cire subsidy? Ai da ita ma ta tsaya ta bar Najeriya su dan more abinda suke kasa tukuna. Inda nake aiki yanzu yan makarantar baraz yanzu haka suna zama a duhu ba wuta. Don wurin ba za su iya biyan kudin electricity ba a wata abinda da ana biyan miliyan 13 miliyan yanzu an kawo miliyan 80 wai wata daya ana biyan electricity bill a ina za a samu kudi a biya wannan to don me gwamnati take akan irin wannan abu a rufe makarantar kenan
sunana Isiyaku Zubairu babban abin da ya sa muka fito zanga-zanga a wannan kasa tamu shine gaskiya rashin kulawa na security yana damun mu da yanayin abubuwa na rayuwa tsadan abinci da kuma wasu abubuwa suna nema su fi karfin mu shine muka fito muna so mu gaya ma gwamnati cewa ta duba ta gani inda abin da ya kamata a yi a yi abin da ya kamata an dade da cewa a yi hakuri kullun abin yana dada ci gaba shine muke kai kukan mu zuwa ga gwamnati cewa su duba mana saboda game da abubuwan da ake ciki na rayuwa tsadan rayuwa abubuwa ba kudi ba wa in ka siya abu ma yanzu kafin ka je ka sai wani zai zama ma aiki shine muke kiran gwamnati ta duba mana dan Allah ta kawo mana sassauci
sunana Blessing Solomon
gashi kun fito zanga-zanga me ya faru ne
gaskiya mun gaji da wahala da yunwa a kasan nan yadda da su daga cika koshi yanzu da kyarno yaran ka ba sun ta fadi sun dawo ba maganin aiki kudi ba ba amfani kuma kafin ka dafa abinci ba sai ka dinga lissafi amma da ba haka ba ne yanzu ba kai saka cika manda ba ai wahalar ya ishe mu haka gara su sa mu da za su yi a kai
mai fashin baki kan lamura a Najeriya Mr. Japhet Philip yace irin hadin kai da aka samu tsakanin mabambantan addinai a wurin zanga-zangar abu ne da sauran sassan Najeriya ya kamata su yi koyi da shi.
Ganin cewa jihar Plateau tana da tarihi na samun rikita-rikita tun 2001, in kin iya tuna cewa ana samun rikita-rikita rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya, an yi fadade na addini da na kabilanci. To wannan ya nuna cewa mutanen jihar Plateau sun zo wani wuri cewa sun gane cewa shi talauci bai san addini ko kabila ba. Shi rikici yana shafan kowa. Shi yasa aka hada kai a wurin zanga-zangan nan da aka Ovia Port Junction lokacin sallah. Kristoci suka zage yan uwansu musulmi su yi sallah suka kare su. Lalle wannan abu ne da ya zama wato tubali na koyi ga sauran mutane a Najeriya. Kuma abu ne da ya kamata a ƙarfafa domin inganta zaman lafiya tsakanin addini musamman Kristoci da musulmi.
Daga ƙarshe madugun ƴan zanga-zangar a jihar Plateau Prophet Isa Elbuba yace za su yi kokarin dorawa kan zamantakewa da suka yi a wurin zanga-zangar.
Duk yaran da cin Allah ya yarda an gama zan tara su duka za mu fara lecture. Wato za mu fara mu koyar da su abubuwan da ya kamata su yi kuma za mu nuna musu hanya yadda za su iya su taimaki kansu domin su zama abin albarka ga iyayensu kuma ga ƴan uwansu. Zumuncin nan to haka nan za mu haɗa wannan zumunci da dan Allah kuma za mu nuna wanda za mu train nasu ta wurin noma, za mu train nasu ta wurin noma, wanda za mu train nasu ta wurin na wato kifi mai ake kira yawwa, za mu koya musu. Kowa dai zai samu
abin yi. Sana'o'i dai kawai gaba
ɗaya. Kowa zai samu abin yi wanda in da yadda Ubangiji Allah in mun fara to za ki gani cewa a cikin shekara ɗaya kowane family, kowane iyali za su samu abin albarka.
Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ne da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa sai wani mako in Allah ya kai mu da lafiya zan zo muku da wani sabon shiri. Mu huta lafiya.